بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرن غوتن رجب شكرا تدبو ديا داري هلو دا أربعين دا ديا هجرية وندي داتي دا قوم شابير غوتن uku shekara ta 2020 a lissafin Turawa muna darasi na 66 a cikin wannan littafi mai albarka na wato Mukhtasar Zadul Ma'ad na Sheikh Da'wah Islamiyya Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala satin da ya wuce mun tsaya ne akan fasali da yake magana akan aqiqa Aqiqa shine sunan dabbar da ake yankawa duk wani musulmi idan an haife shi a ranar sunan sa a wannan darasi yana da alaka da rayuwar musulmi gaba daya kusan zaka ce kowane daya a cikin mu anan an yi masa aqiqa so shine muka ce zamu yi bayani a takaice idan lokaci ya ba mu dangane da hukuncen haihuwa da kuma aqiqa dan dabbar da za a yanka a idan an yi wa mutum haihuwa mace ko namiji to na farko dai abun farko idan aka yi wa mutum haihuwa a musulunci an samu riwayoyi da suka zo suke yin bayani ga hukunce-hukuncen da ya kamata mu yi kamar haka na farko dai an shar'anta yin kiran sallah a kunnen wato dama kiran sallah a kunnen dama na jariri ko jaririya saboda hadisin da Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi suka ruwaito shi kuma dukan suka inganta hadisin a daga Abi Rafi yace naga Annabi sallallahu alaihi wasallam azana fi uzni al-Hasan bin Ali hina waladatu Fatima naga Annabi ya kira sallah a kunnan jikansa al-Hasan dan gidan Ali bin Abi Talib al-Hasan dan gidan Ali bin Abi Talib Annabi ya kira masa sallah a kunnan sa na dama yayin da Nana Fatima ta haife shi wannan sai yake nuna mana an shar'anta ga duk wanda aka masa haihuwa ko kuma za a yi masa nan gaba to abinda sunna ta tanadar a kira sallah a kunnan yaron da aka haifa ko yarinyar za mu yi bayani me hikimar kiran sallah din insha Allah akwai hadisai da suka zo suke magana akan kiran sallah da iqama a tare kiran sallah a kunnan dama ta da iqama a kunnan hagun to hadisin da yazo akan yin kiran sallah a dama a babi ne inganci a wajen malaman hadisi to hadisin kiran sallah a kunnan jariri ko jaririya a dama shine yafi inganci hadisin ta da iqama din yana da rauni kamar yadda malaman hadisi suka yi bayani shi kansa ma na kiran sallan wasu sun dan taba shi amma wasu sun inganta shi kamar yadda Imam Tirmidhi ya inganta shi haka a Sunan Abi Dawud duka sun zo Ibn al-Qayyim ya kawo shi a cikin littafin Tuhfatu al-Mawdud bi ahkami al-Mawlud cewa wannan hadisi ya inganta akwai wanda yazo aka ce Annabi yayi kiran sallah a kunnan al-Hasan Ibn Ali ranar da aka haife shi kuma ya tada iqama a kunnan sa na hagun wannan riwayar bata inganta ba riwaya ta da ikama din. Akwai wata riwayar ma da aka ruwaito daga Imam al-Baihaqi ya fidda ita a cikin Shu'abul Iman, ita ma dai tana bayani akan an kira salla kuma an ta da ikama din. Amma dai da yawa cikin malamai suna raunana hadisin da yayi magana akan wato ta da ikama din na kiran sallan dai suka fi dan ingantarwa. To yanzu anan mun gane cewa duk wanda aka masa haihuwa a shari'a, mun tafi akan ingancin wannan hadisi na kiran sallah, to ana so kunnan jariri ko jaririya a kirawa masa sallah. To menene sirrin, menene hikimar shar'anta a kira sallah din a kunnan jariri? Su ne abubuwa kamar haka. Na farko dai aka ce ana so abu na farko da zai fara ratsa kunnan ɗanka ya zama sunan Allah ne. Abu na farko shi ne sirrin, abu na farko da zai fara shiga kunnan ɗanka ya zama Allahu Akbar, Allahu Akbar, a matsayinka na musulmi, a matsayin ɗanka na musulmi. Wanda wannan kalma ta Allahu Akbar tana ɗauke da bayani akan girman Allah. Sannan kuma a cikin kiran sallah akwai kalmar da take shigar da mutum cikin musulunci, shine la ilaha illallah. Kaga akwai ashhadu an la ilaha illallah, akwai ashhadu anna muhammadar rasulullah, can kuma a ƙarshe akwai la ilaha illallah. Kaga a cikin kiran sallah akwai kalmar shahada kin. To ko babu komai, wannan shine fa'idar ka fara yi wa ɗanka kiran sallah a cikin kunnansa na dama yayin da ka haife shi, don ya zama sunan Allah ne fara ratsa ƙwaƙwalwarsa. Wannan ba laifi, ana haifarsa ka ɗaga shi kai masa kamun ma ya ji ƙarar wani abu, kamun ma ya ji motsin wani abu, a fara yi masa wannan. Wannan malamai suka ce kamar talƙini ne ake masa, bai da bambanci da wanda zai shiga musulunci. Ba kana yi mata talƙinin kalmar shahada ba? To shi ma wannan ɗan naka kamar yanzu daga haifarsa ka fara laƙana masa kalmar shahada ne, tunda zuwansa duniya kenan sai ka laƙana masa, kamar kana ce masa ya ce ashhadu an la ilaha illallah, ko da baya ji, ai ko da baya iya faɗa, idan yana ji, yana ji, tunda ko jariri ne ka daka mai tsawa za ka ya firgita, ko ya ji wani abu na tsawa za ka ya firgita, shi yana ji. To wannan shine sirrin, kamar ka laƙana masa sha'irul Islam ne ko shi'arul Islam. Yana zuwa duniya abin da ya ji sunan Allah ya ji, yana dira duniya abin da ya ji ya ji kiran sallah. Kamar yadda kuma abin mamaki, idan mutum zai fita daga duniya zai mutu, shi ma an so a laƙana masa kalmar shahada, haka ne? Ana so in zai mutu a laƙana masa kalmar shahada. Ibn al-Qayyim ya ce ya shigo ka yi masa kalmar shahada ta hanyar yi mai kiran sallah, kuma zai fita ma an laƙana masa kalmar shahada. Kaga farkonsa da A ɗinsa da Z ɗinsa gaba ɗaya al-Islam ne. To wannan shine sirrin yin kiran sallah wato a cikin kunnan jariri. Ana malamai suna cewa babu wani wanda ya inkarin cewa akwai tasiri babba mai ƙarfi wajen wato shiga zuciya ta shi jariri lokacin da aka yi masa wannan wato kiran sallah, ko da ku za a ce ba shi da cikakken hankali ko ba zai iya magana ba, amma akwai tasirin ambaton Allah nan da aka yi masa. Ina wannan bayani saboda wallahi malam da yawa akwai waɗanda an musu haihuwa ba sanya suke da ɗansu ba. Da yawa wani sai an masa haihuwan zai ta buga waya, wai ya za a yi ne? Da yawa. Wa shifa'ul iyyi su'al, wanda bai sani ba sai tambaya. To wannan shine, kaga watakila ƙanwarka ta haihu, a'a yarka ta haihu, a'a mamanka ta haihu, a'a kanin babanka, a'a naka ne, a'a na abokinka ne. Kaga in ka karanta a sunna ka sani ga abin da ake. Wani ma ce zai wallahi ba zan iya ba, zo kai masa da Allah. Bai iya ba. To ai kiran sallah ma wani bai iya ba. Kana mamaki ne? Sai mu bi layi layi. wai ana ci an zo ni masallaci za ta da ikama na mi kula speaker sai wani ci a mi kama wancan ikama ce liman zai bar a tayar ana mi ka wancan sai mi ka wannan wannan ma mi ka wannan wannan saboda ba za ta tashi ba ba lalle bane ta iya tashi Allah nake ga muku akwai wanda yazo ta da ikama ta ki karewa Allahu akbar Allahu akbar ka da ikama aka ce kai da Allahu akbar ka ga masala yayi ta zuwa yana dawowa an ga baka ya kasa karewa wani yace ku tallafa masa da Allah ba za ta tashi ba Allahu akbar Allah kai mana afuwa abu na biyu ko na uku a cikin sirrin kiran sallah ga jariri ya tabbata a cikin hadisi ingantacce a cewa duk lokacin da shedan ya ji kiran sallah yana rugawa da gudu ya ta tusa lahu durat hadisin bukhari duk inda shedan ya ji kiran sallah to baya zama a wurin in ana so a kori shedan a wuri to kiran sallah ake duk inda ake kunna ko kiran sallah ne shedan baya iya zama wannan abu ne sananne in shedanu sun yawa a gidanka kai ta yawan ta sa kiran sallah ko kawai in ka ji ba dama ka tashi tashi ka ta kwalla kiran sallah haka ya tabbata a cikin hadisi sai ibnu qayyim sai yake cewa to kaga wannan yana nuna cewa yi wa yaro kiran sallah a farkon rayuwarsa kamar wannan yana nuna ana masa wani kandagarki ne na musamman ana ba shi kariya ta musamman daga shedan saboda shi shedan baya so ya ji kalimatul azan kuma shi shedan din na akramkallahu aka ce a riwaya malamai suna bayani tun kafin a haife da yake fakon sai yana jiran ya fito ya halakar da shi tun da yana cikin ciki yake zunguran sa an ce yana durowa masu ya zungure shi zungure shi ya iwu cewa ka zo za mu hadu dan haka kiran sallan nan wani taimako ne ga yaronka ko yarinyarka Allah ya sa shedan ya ji tsoron sa ya nisance shi kuma da ya gan shi zai ji baya son sa saboda ya ji farkon haihuwar sa kiran sallah ne akai masa sannan abu na biyar cikin sirrin kiran sallah din ga gada in an haife shi shine kamar da'awa ce ake wa yaron kamar da'awa ce ake masa ila Allah ya ji gashi nan ana kiran sa zuwa ga dinin Islam kuma wa ila ibadati llahi tabaraka wa ta'ala kuma ana nuna shedan ya tafi rabu da shi ana fatan wannan kiran sallan da kai masa ya zama fitra ne akan ta zai tashi insha Allahu alal Islam wa ala dinil Islam to wannan shine gaba ta farko na'am alaikum salam na'am mutumin da ya tafiya baya nan mata za ta iya yi kwarai ko za mu zo mu karanta cikin salaf magabata akwai wanda suka umarci iyalansa suka ce su yi ya halatta in an koya mata ba idan matarka tana zuwa islamiya za ta iya yi kwarai kuwa wadda ba ta zuwa wallahi ba za ta iya ba so ya halatta kaga amfanin a ba wa mata ilimi kenan a ba su ilimi abu na biyu yan uwana akwai abin da ake ce da shi tahnik tahnik a takaice daga hannaka yuhanniku tahnikan wato mutum ya samu danyen dabino irin gaude din nan ya sa a baki ya tauna shi yayi laushi da ruwan dabinan da miyau din da zakin dabinan wannan ruwan to shine ake so a bude bakin jaririn jinjirin miyau din babansa ya tsiyaya masa a cikin bakinsa a kada kansa sai ya shanye shi wannan kafin ya sha nonon uwarsa dan a nuna maka uba shi ke gaba da uwa ana haifansa haka salaf magabata suke ana haifa musu da sai su aika akai gidan annabi ko akai wasayyidina abubakar ko akai kaza da sauransu ka duba malam alaka tsakanin uba da da yana zuwa duniya abin da ya shiga cikin bakinsa a duniya dai miyau din babansa ne Allahu akbar wani bawan Allah ana ba da labari mahaifin ba shi da lafiya yazo zai bar duniya yana ta fitar da abubuwa haka da sauransu, hancin sa ya toshe waye da sauransu, ka ji da bari da mai bin uba haka yi kafa kansa yana zuko majinar da take hancin ubansa yana tofarwa don ya samu iskar da zai shaka kafin ya mutu. Wani yana ganin kyama kyama yace ai akwai alaka, idan ka lura tunda ka zo duniya dama miyaudin ubanka ne ya shiga bakinka, inda yayi sunna ya maka tahniki da sauransu. Mu ne muke ganin akwai kyama, amma mata suna yi. Yanzu mace idan danta bai da lafiya mura ya kama shi irin wannan yana gigita, takan iya sa bakinta a hancinsa ta zuko majinar da yake cikin hancinsa ta tofar, ba wani abu bane. To ballantana dan ubansa da yake kwanci ba shi da lafiya zai iya masa komai. Akwai wanda mahaifin yana kwanci ba lafiya zai mutu, ciwo ne an gagara, shi yake yi wa ubansa tsarki, uban yayi bayan gida a cikin shimfiɗa, yayi bawali yayi bayan gida a cikin shimfiɗa, saboda ya samu tarbiyya. Sauran ƴaƴan suna kyamar uban, amma wallahi yaron nan haka yake lullubawa, ya nemo tishu ya goge al'auran mahaifinsa, ya karkata shi ya ɗauko ruwa yayi masa tsarki ya wanke hannunsa, yace ni ma yayi min ina yaro karami. A yayin da wasu daga cikin ƴaƴan wannan mamacin wallahi kasa tsayawa suka yi su masa jinya, wai saboda yana bayan gida ba za su iya wannan ba, in ma an zo yi ma kauciya suke suna kyama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina jin mahaifinka ya fi haka. Na'am, kaji kaga kaga amfanin karatu ko ga wannan shi shaida ne karara. Iko sai Allah, ƴaƴan fa akwai wanda ya tsaya ya kwana a asibitin ubansa yana jinya, cewa shi ba zai kwana ba, idan dare ya sai su baje, sai wani a cikin su wanda wannan nan da ana ganin shine kamar dan banza banza, wulakantacce wulakantacce, dan iska iska haka da sauransu, wallahi nake gaya muku shi ya tsaya yayi ta yi wa uban hidima, kuma Allah ya kaddara uban ya mutu. Kafin uban ya bar duniya Allah ya farkar da shi ya ga wane kai kake mana, yace Allah ya maka albarka na yafe maka. Allah ya cire masa gaba ɗaya kyaman uban, ya murgina shi ko matan shi ko matan uban ba sa izuwa su yi mai hidimar da yake masa. Shi kawai ma ba wani raba duti ma, dama ana raba ma duti, shi ba ma kawai 24 hours kawai yana nan kawai ya hakura da duk harkar da yake. Ina yin wannan bayani ne saboda yana faruwa. Allah ya wadaran mutumin da ubansa zai buƙaci taimako a gare shi, a gare shi fi lahzatil akhira, seconds ɗinsa na ƙarshe na rayuwa. Amma wannan ɗaya butulce, zaka yi zaka je ka kwanta ka yi bacci da munshari, ka bar ubanka yana wulakance a asibiti yana kashi da fitsari a jikinsa, wai ba za ka iya gyara masa ba, wai kana kyama. Zaka ga kyama, ƴaƴanka ku sai sun yi kyamar ka wallahi. Kuma akwai lokacin da abubuwa suke zuwa fa, wallahi ko iyaye da kuke gani mata ku wallahi kaucewa suke. Idan ciwo yayi ciwo, wallahi malam ɗa ne yake iya jure wannan. Allah shi kam ɗa ba yinda zai yi tunda ubansa ne, shi ne sababin zuwan ka duniya, ya za ka yi da shi. Gwanda mata ma in abin yayi zafi ya je dama ma za ka ji an fara tunanin tunda ya ƙi warkewa, to sai dai fa a san yadda za a yi. Haka ake yau a wannan zamanin, hakar makalla in ciwo ya kama ka, musamman Allah ya jarabe ka ba ka da wani abu, in aka daɗe baka warke ba, wallahi malam sai ka ji ana ƴan gunagunai ana ƙananan maganganu. To Allah ne mai ɗorawa, an ga abin bai zai yi ba ai sai a sauke miki. Shi yana ciwo kenan uban, lokacin yana da yana da lafiya an ci moriyarsa, yanzu ko tunda bai da lafiya larura ta same shi, bari ya zama ƙwallon mangwaro. Ku riƙe wannan ku gyara, Allah ya sa ƴaƴanmu su bi mu, Allah ya sa wa ƴaƴanmu tausayin mu, mu ma iyayenmu da suka saura Allah ya bamu iko yin musu biyayya da ladabi. Tayi, yanzu muna kan tahni ko tauna dabino ka tsiyaya a bakin danka shine abu na biyu bayan maka haihuwa. Akwai hadisi akai riwaya ce ingantacciya daga Abi Musa al-Ash'ari yace an haifa mun da walida li gulamun fa ataitu bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai nazo da yaron wajen annabi rahama sallallahu alaihi wasallama na kai masa shi su da an yi sai wasai sauka suka yi annabi fa sammahu ibrahim annabi ya sa masa suna ibrahim wa hannakahu bitamratin yayi masa tahniki shine wannan bayanin da na muku ya tauna dabinan da ruwan dabinan ya tsiyaya masa wato ba taunawan ba kade tsiyaya ruwan awgharahu fi famihi ya shigar da ruwan wada'a lahu bil barakati wa dafa'ahu ilayya yayi wa wannan da addu'a da albarka kuma ya miƙo min dana yace wa kana akbar walad abi musa wannan ibrahim din shine babban dan abu musa al-ash'ari wannan yaro ya dace kware daga ci hadisin bukhari ne da muslim suka ruwaito shi kun ji wannan hadisi na biyu akwai riwayar da aka ruwaito daga Anas dan Malik yace akwai wani dan Abu Talha al-Ansari bashi da lafiya yayi ta ciwo Abu Talha wata rana ya fita bai dawo ba Allah ya dauki ran yaron yayin da ya dawo gida yake tambayan matarsa Ummu Sulaim ya labarin dana sai ta ce huwa askanu ma kana ta ce ai yanzu ya fi jin daɗi ma ya fi samun natsuwa bai kuma tambaya ina yake ba bai ji bari in je in gan shi ba sai dai ya ci gaba da cin abincinsa na dare har ya kwanta ya yi bacci shi kenan a yayin da gari ya waye sai ta ce masa to sai a je a binne yaron nan ko ya ce kamar ya a binne yaro ta ce ai Allah ya ɗauki ransa me yasa baki gaya min batun jiya da daddare ta ce in na gaya maka za ka iya bacci ne in na gaya maka za ka iya cin abinci ne in na gaya maka za ka iya ba wani abu ai aro ne Allah ya baka ya karɓi kayansa a wata riwaya aka ce dabara ta yi masa ce ya kai Abu Talha kai ne ka je ka kai ne mutane suka baka aron wani abu nasu sai kuma suka dawo bayan ka yi amfani da shi suka ce ka ba su kayansu da Allah za ka mayar musu yace a ƙwarai kuwa sai ta ce to ɗanka Allah ya baka aro kuma ya karɓi kayansa ya yi shiru ya yi tagumi ya tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gaya masa ya ce ka ji abin da matan nan ta yi mun ban ji daɗi ba yaro nan tun jiya da daddare ya mutu ba ta gaya mun ba annabi ya ce a arrasu wal laila alaka ta shiga tsakaninku ta aurataya a wannan dare ya ce ƙwarai ai ba ta gaya mun ba ba da labari ban sani ba sai annabi ya ce to barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma Allah ya muku albarka cikin abin da ya gudana tsakaninka da matarka a wannan dare aka ce a wannan dare din Allah ya kaddara aka samu canjin wannan dan da ya mutu aka je aka binne yaro a wani hadisin aka ce daga ƙarshe bayan wani lokaci ta haifi da Abu Talha sai ya ce wa Anas dauke shi maza maza ka kai shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ga dabino hada da shi ka je ka ce annabi ya yi mai taniki ya masa addu'a ana kawo yaron na Anas ne kawo yaron gurin annabi sai manzo Allah ce amma ahu shay an taho da wani abu ne tare da shi na dabino sai Anas ya ce eh kwarai kuwa ya ce tamarat sai annabi ya ce bani ya karba ya sa a baki guda daya ya tattauna daga bakinsa sai ya bude bakin yaron sai ya tsiyaya ruwan dabinan da ya tauna din ya ce na sa masa suna Abdullahi wannan shine tahnik kun ga hadisi biyu wancan Abu Musa an haifa masa an kai annabi yayi wannan Abu Talha an haifa masa ya kai annabi yayi kuma ya sa masa suna kenan wannan yana nuna mana wannan tahnikin idan an yi wannan tahnikin to kuma sai a sa suna idan an yi wannan tahnikin sai a sa suna wasu malaman suna magana akan cewa tahnikin nan kun ga hadisan nan ga sunan suna ta zuwa duk an ce annabi ne yayi anya ba khususiyar annabi bane ba kuwa ba yana nuna ya shafi annabi ne kadai zai wannan tahnikin ba ya tauna dabinan yayi addu'a ya sa miyau a bakin yaron wasu na ganin kamar haka ne wasu kuma suka ce a'a kowa ma zai iya yi ko kuma duk wani mutum mai falala idan kai uba kana da wani ko malamin ka da yafi ka falala ko mahaifin ka kana ga yafi ka falala ko wani abokin ka kana ga yafi ka falala ko wani mutum babba da kake ganin kana kyautata masa zaton tsoron Allah albarka kana tsammantawa zan tsammani ne ko to ya halatta ka dauki danka ka kai masa yaje yayi maka addu'a yayi masa tahniki kamar yadda an kai wa sayyidina Abubakar yayi ko ba ka bane ba kuma ya halatta kai kanka uban kaga kai ma din ba laifi bane ba dama sai kai masa ko ba ka bane ba ya samu albarkacin bakin ka ya samu albarkacin addu'ar ka akwai riwaya da tazo daga Urwa daga Asma Asma binti Abubakar yar uwar nana Aisha wata ran Allah ya bata ciki ta dauke cikin Abdullahi danta Abdullahi dan gidan Zubair bin al-Awwam yawa da ta dauke cikin ta ta dauke cikin yaron tace sai na fita a lokacin na kusa da haihuwa saura kirs na haihu na shigo Madina tana wajen Madina ne tace sai na taho ina zuwa sai na tsaya a Quba ashe naƙuda ce ta zo mata Asma'u binti Abubakar tace kawai sai na haifi wannan yaro daga yau kenan sai ka gane Abdullahi ibn Zubair a Quba aka haife shi dan gidan Zubair ibn al-Amwam tace ina haihuwa ba wani bata lokaci sai na tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina zuwa na dora wa annabi yaron nan a cinya tasa ba wani dogon bayani nace ga dana tunda ai sirkinta ne annabi tunda yana auren nana Aisha sai annabi ana kawo ya ce ina dabino kun gani wannan yana nuna cewa da wannan dabinin ake yin wannan tahnik din aka kawo dabino annabi ya tattauna dabinin ya debo miyau din bakin sa ya bude bakin yaron ya tofa masa a ciki aka ce awwalu shay'in dakhala jawfahu riqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu na farko da ya fara shiga cikin Abdullahi ibn Zubair wanda ya zama sarki a Makka wanda suke ta fama fafata da Hajjaj bin Yusuf abun farko da ya shiga cikin wato bakin sa shine miyau din Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka wancan Abdullahi dan gidan Abdullahi dan gidan waye Abu Talha al-Ansari ko baka wanda kuma Ibrahim dan gidan Abu Musa al-Ash'ari duka waɗannan a tarihi miyau din Annabi ne ya fara shiga bakin su tace Annabi ya sa masa wannan dabino ya taya masa addu'a ya sanya masa albarka kuma wannan shine awwalu mauludin wulida fil Islam shine dan farko da aka fara haifa cikin mutanen al-muhajirina da suka yi hijira daga Makka zuwa Madina dan farko da aka fara haifa a Madina a Quba shine Abdullahi bin Zubair amma abun mamaki wannan bawan Allah Hajjaj bin Yusuf ne ya kashe shi wallahi Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi aka ce an yi farin ciki da wannan yaro aka ce masha Allah dan farko da muhajirin suka haifa a Madina tunda aka yi hijira shi aka fara haifa awwal mauludin wulida fil Islam lil muhajirin fil Madina aka yi farin ciki sosai da gaske amma ba a yi kida ba ba a yi rawa ba ba a yi waka ba ba a je ko ina ba kawai dai an gode wa Allah yawwa ware da gaske dan amin sun mu amin Yahudawa sun yi ta musu tsiya lokacin suna dawa suka ce ba wani ba wata haihuwa da za ku yi anan kun dawo Madina kun tattaro kun zo suna ta yi musu wulakanci ai ba za ku haihu fala yuladu lakum sharrin ba Yahudai bakin ciki suke da sauransu to wannan kenan Imam al-Khallal yake cewa an samu riwaya a Imam Ahmad yana da ummu walada kamar yadda malaman fiqh suke bayani a matarsa wata rana naƙuda ta kama ta ita da kanta take cewa akhadani talqu tace mai gidana yana bacci Imam Ahmad kenan yana bacci tace naƙuda ta kama ni mai gidana yana bacci nazo nace da shi ya maulaya huwa za amut ka tashi ya malam ya maulana zan mutu ciwon naƙuda yayi tsanani wannan yana nuna cewa mata suna wahala idan ana naƙuda Imam Ahmad yana cikin bacci ya daga kansa ya ce ya furujullah kawai abin da ya faɗa ya ce Allah zai yaye miki ya furujullah
تساكي تشيوا هو ذا أموت ذمت فذمت يساكي تشيوا متى يفرج الله ناتشي مكي الله زياي أكرمك الله ينا قوم مقانا ننفى ولد سعيدا سيتاهي فدا سعيد تهي فمسلا kin haihu tace kware ina ciwon tace babu ya tafi yace ya furujullah Allah zai yayi kuma Allah ya yayi tawakkul ala Allah bai gigice ba bai shiga uku ba bai yaya dogara ga Allah an yi addu'a malamai ne yana da garanti lokacin da ya fada din da karfin zuciya da gaskiya ya fada yace Allah zai yayi kuma gashi ya yayi yace ku kawo dibinan nan tace aka dauko dabino aka kawo wani dabino da aka mana shi a daga makka inji matar take fada sai yace wa ummu ali wata daga cikin mata a gidan ummu ali sunanta yace imdighi hada tamr wa hanniki ki tattauna wannan dabinon ki mai tahnik kaga wannan riwayar da imam al-khallal ya kawo shine ya nuna cewa ashe ya halatta a sa wata tayi mai tambaya dazu yace ki yi ki tauna ki bayar kuma ta tauna din tayi masa tahnikin kaga ya halatta mace tayi sannan kuma ashe ko ba annabi ba ma wani zai iya yi to wannan shine dalilin waɗanda suke ganin cewa za a iya yin tahniki ko ba annabi ba sannan kuma akwai addu'a da ake yi idan aka gama sai a daga yaro a yi mai addu'a addu'a da za a yi masa shine a roƙa masa duk wani alheri da aka sani Allah ka sa ya zama mai imani Allah ka sa ya cika da imani Allah ka sa ya zama mai bin iyaye Allah ka sa ya zama mai arziki Allah ka sa ya zama mai nisan kwana Allah ka sa ya zama mai lafiya Allah ka sa ya zama mai rabo Allah ka sa ya zama alheri ne ga al'umma kada ya zama fitina ga al'umma Allah ka sa ya zama mai ceto ne ga iyayensa Allah ka sa ya zama duk wani abu na alheri da ka sani shine wada'a lahu din duk addu'o'i da ka sani na alheri sai kai a lokacin nan wato addu'a ta iyayen suna da tana da muhimmanci ko kuma addu'a ga duk wanda zai masa wannan wato tahniki din to abu na biyu abu na uku shine sai magana akan ita hakika din mun karanta Ibn Qayyim ya mana bayani a karatunmu na sati da wuce cewa hakika addini ne musulunci ne shari'a ne ya zo daga riwayar Yahya ibn Sa'id al-Ansari yace adraktu nasa wama na tarar da mutane ba sa barin wama yad'una wato al-hakikata anil gulami wal jariya ni dai na tarar da mutane ba sa barin yin abun yanka idan an haihu ga yaro ko kuma yarinya karama Ibn al-Munzir yake cewa ai wannan amrun ma'mulun bihi bil hijazi qadiman wa hadisa tasta'miluhu al-ulama harkar hakika abun suna ai abu ne da aka saba a kasar Hijaz ana yi tunda har yanzu kuma malamai suna yi Imam Malik Allah ya masa rahama yace al-amru alladhi la ikhtilafa fihi indahum ai wannan shine al'amarin da ma babu sabani hakika din nan abun yanka na suna ai addini ne kwarai da gaske daga cikin waɗanda suke ganin lalle lalle ai hakika a yanka abun yanka zan fade su saboda akwai waɗanda suna ganin ba sai an yi ba amma akwai waɗanda suka shar'anta suna ganin lalle tana da muhimmanci a cikin sahabbai akwai Abdullahi ibn Mas'ud akwai Abdullahi ibn Umar akwai Nana Aisha ummul mu'minina haka kuma Fatima yar gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk an ruwaito da gare ta daga Buraidatul Aslami da Al-Qasmi ibn Muhammad da Urwa ibn Zubair da Ata ibn Abi Rabah da Az-Zuhri da Abu Zinadi haka Imam Malik da mutanen Madina da Imam Shafi'i da sauran almajira Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahuya da Abu Sa'ud da sauran manya-manyan malamai suna da yawa ahlul ilmi duk suna bin sunnar annabi wajen tabbatar da a yankawa abinda aka haifa abun yanka za mu yi magana akan hukuncin ta wajibi ne ko ba wajibi ba ne akwai waɗanda suke ganin ba za a yi hakika ba ababin ilimi ya kamata mu faɗa ba wai dan muna goyen bayan kar ayi din ba akwai wanda suna ganin ba sai an yi hakika ba saboda hadisin da muka karanta da ku satin da ya wuce hadisi ne hasan wasu ma sun ce sahihi ne hadisin al-Uqba aka tambaye shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da labari an tambaye annabi akan hakika sai ce ana la uhibbul uquq ni ba na son uquq kaman sunan hakika din yana da alaka da al-uquq abinda ake nufi da al-uquq shine al-isyan wa tarkul ihsan fandarewa sabawa da kin kyautatawa iyaye to kamar ita hakika din sunan ta yana da alaka da wannan to amma annabi ba ya fadi la uhibbul uquq yana nufin ni ba na son yanka abun yanka ne in an yi min haihuwa ba ba haka yake nufi ba kawai dai sunan ne wato kamar an samu dacewa da sunan yayi alaka da wato al-uquq na saba wa iyaye so wasu malaman kawai sai suka makale da wannan hadisin wai tunda annabi ya ce ana la uhibbul uquq sai suka ce ai shikenan ba wani magana abun yanka duk wanda aka haifa kawai abu ga shi haka ba sai an masa wato abun nan ba suka ce kai wannan ma min fi'li ahlil kitabi ne ma ai aikin ahlil kitab ne su ne ma suke yanka abun yanka idan an musu haihuwa suka ce ba za su yi ba wannan ra'ayi ne daga cikin rayukansu a wata riwayar an kawo kamar yadda ya zo cewa yahudawa suna yi wa ɗa namiji amma ba su yi wa ya mace kamar yadda Imam al-Baihaqi ya ambaci hadisi suna yi wa ɗa namiji amma ba za su yi wa ya mace ba da haka musulunci ya bata wannan wannan aqida ta su na kin yi wa ɗa namiji da ɗa mace din ayi wa ɗa namiji a kiyi wa ɗa mace abtala hal islamu sai suka dauka wai ai musulunci ya bata wannan ne a'a musulunci ya bata ya hana ayi wa reniya ne ayi wa namijin ayi wa macen gabaki daya akwai hadisai da yawa waɗanda sun fi waɗannan gaskiya wanda suka fi su inganci wanda suka tabbatar da ayi wato wannan yanka din kamar wanda mun karanta da kuma al-gulami aqiqa fa ariqu ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha annabi ya ce lalle in an haifi yaro to sai an yi masa aqiqa kuma ku zubar da jini saboda shi ma'ana a yanka dabba sannan kuma a yi masa aski shine amitu anhu al-adha annabi ya ambaci gashin nan da yake kan yaro wannan mun tsallaka mun zo ranar suna kenan jama'a gashin nan da aka haifi yaro ku daina barin mata suna muku mulki suna yin abin da suka ga dama a aske shi a aske shi in dai da ne da aka haife shi haka annabi ya faɗa ya ce ku cire gashi wasu sun ce wai banda mata wasu kuma suka ce a'a ai annabi ya ce in dai an yi haihuwa ai aske to da namiji da mace saboda ya ambaci wannan gashin da yake kan mutum kazanta ne amitu anhu al-adha a katse shi saboda shi ne ya zauna a cikin mahaifa da akwai datti da kazanta a ciki so a katse wannan ba ni sunan shi wannan datti a bar shi sabon gashi ya fito masa a kansa wannan yana da kyau kwarai da gaske a wata riwayar kullu gulamin rahina bi aqiqatihi tuzbau anhu yawma sabihi wa yusamma fihi wa yuhlak ra'suhu kowane da an shar'anta wato rahinatun bi aqiqatihi lazimi ne dole ne yana tare da aqiqarsa shine wasu suka fassara rahina din kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce kaman wato idan ba a yi masa ba kamar har yanzu wannan abun yankan yana makale da shi komin nisan kwanansa daidai yake kamar da jingina a hannun wanda aka bada jingina to shine ma'anar rahinatun bi aqiqatihi ko marhunun bi aqiqatihi wasu suka ce wannan ana nufin wannan abun yankan shine zai cece shi ranar tashin alkiyama idan mata tiflan wasu kuma suka ce idan ɗa ya mutu iyayensa ba su yi masa ba to iyayen ba za su samu ceton ɗan ba saboda ba su sauke masa nauyin da aka ɗora masa na abin yanka ba ina fatan kuna fahimta wannan duk maganganu ne na malaman fiqihu a kai don za mu zo mu tattauna shin waiwai haƙƙin wannan abun yankan yana kan ɗan ne ko yana kan uban ne shi ma duk sun tattauna a kai da sauransu ya zo a aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama aikace annabi ya yanka kuma ya sa an yanka so abun yanka addini ne shari'a ne har ma aka ce idan namiji ne shatani anil gulami shatani wa anil unsa wahida in namiji ne ku yanka masa rago biyu idan mace ne guda daya ba zai cutar da ku ba ko maza biyu ko mata biyu duk inda ku samu ko tinkiya biyu dai guda biyu ko rago biyu dai ko guda biyu ko tinkiya dai dai ga mace ko rago daya ga mace la yadurrukum dhukuranan kunna aw inatha ina fatan kuna fahimta wannan ma hadisin sahihi ne ingantacce ne ya nuna shar'antuwan yin haka akwai riwaya da tazo cewa sayyidina abubakar yana da ɗansa abdurrahman lokacin da aka aifa masa shi abdurrahman shi abubakar wannan abdurrahman shine dan farko da aka haifa sayyidina abubakar a garin basra a iraq sai yanka masa raƙumi guda saboda murna raƙumi anan kuma in Allah ya ba mu lokaci zamu zo mu tattauna shin ya halatta a yanka wani abu ba rago ba ya halatta a suna a yanka bijimi ya halatta a suna a yanka raƙumi ko ku dole sai rago ko tinkiya kun san dai abin da muka saba gani shine me ana yanka rago ne kawai da sauransu to sai na Abubakar ya yanka raƙumi shi kam ya ciyar da mutanen basara suka ci suka more amma fa wasu a wannan lokacin sun yi inkari suka ce a'a ya za a yanka raƙumi wayan annabi ya ce bishataini anil gulam wa anil jari yace sha awaki biyu ko tumaki biyu annabi ya ce ya za a zo a yanka ainihin wato raƙumi guda wasu sun yi inkari hatta a wancan lokaci amma dai za mu zo insha Allah mu karkare zance wannan hadisin Imam al-Baihaqi ne ruwaito shi a kitabu dhahaya a cikin littafinsa sannan maganganu sun gabata na malamai dangane da akwai al'ada da ake da shi wayan an yanka abun yanka in an yanka abun yankan shi jaririn a shafe kansa da jini a shafe kansa da jinin abun yankan to shi ma an tambayi Imam Ahmad an taltiqi ra'si sabiyi biddami hukuncin shafe kan jariri da jini an haife shi Imam Ahmad ya ce la uhibuhu innahu min fi'il al-jahiliyya ni bana san wannan saboda aikin yan jahiliya ne dabi'ar in an haifa da abin da suke an haifa in an yanka ragon sai a tari jinin sai a zo a shafe kan yaron gabaɗe da jinin dabbar da aka yanka sai Imam Ahmad ya ce bana san haka saboda yana cikin aikin yan jahiliya wannan ba daidai bane akwai riwaya ce da tazo daga Abi Abdullahi aka ce za a yi wa yaro aski na'am sunna ne za a yi wa yaro aski cikin abinda za a yi a suna kenan wannan muna aiki magana akan ranar suna bari in gama da shi askin dan in wuce kada manta akwai aski da za a yi na faɗa ɗazu idan an yi askin an sunnanta a duba iya nauyin gashin yaron kamar ko gram ɗaya ne ko gram biyu ne a bada sadaka ma ta yassara kawai kiyasa za ka yi ko 1,000 ne ko 500 ne iya yawan gashin iya nauyin gashin sai ka kiyasa ana so wannan sunna ne a bada sadaka iya gwargwadon nauyin gashin yaron sai kuma a je a binne gashin to sai aka tambaya Abi Abdullahi to ya maganar lullube kan in an masa aski kuma a shafe shi da jini yace a wannan min fi'il jahiliya aka ce to ai akwai hadisin Qatada daga Hassan aka ce a cikin hadisin an ce fayuduma a shafe shi da jini yace kaifa wayuduma yace a wata riwaya an ce wayusamma a maimakon wayuduma din ce aka yi wayusamma in an masa yanka maimakon wayuduma a yusamma a sa masa suna aka ce yace wannan riwaya da aka ruwaito ta tawayuduma wama urahu illa khata'an kuskure ne riwaya koda kun ga wata riwaya aka ce in jariri an haife shi a shafe kansa da jini to wannan riwayar kuskure ce ba ta daidai bane ba so yanzu kenan kaga mun fahimta cewa shafa wa yaro jariri jini a kansa in an haife shi wannan ba addini bane harka ce ta jahiliya kuma ruwayoyin da suka zo kuskure ne maganar wajibcinta da kuma rashin wajibcinta wajibi ne ko ba wajibi bane ibn munzir yake cewa abun suna malamai sun yi sabani wasu sun ce wajiba ce saboda me ye dalili suka ce annabi ne umarni suka ce umarnin annabi kuma tunda ya ce ayi sai ayi wa amruhu alal fardhi umarnin annabi farilla ne an ruwaito daga hasan al-basri yake cewa dukkan dan da ba a yi masa yanka ba to idan ya girma ya yanka wa kansa inji imam al-hasan al-basri sai suka tsinci wannan magana suka ce kenan hasan al-basri yana ganin cewa me wannan dole ne kenan tunda ya ce in ya bayyana iyayenka ba su maka ba to lalle ka je kai wa kanka duk da shi ma akwai maganganun malamai shin dan me za ka yi alhali hakkin iyayenka ne ya za a zo a ce kai wasu suka ce to ai annabi ya ce akan yaro za a yanka guda biyu akan yarinya za a yi guda biyu suka ce to kenan a kansa ana nufin hakkinsa ne iyaye taimako ne kawai za su yi sai wasu suka ce ya za a yi a ɗora masa takalifi alhali bai zo ya girma ba idan an ce yanzu yaron nan jaririn nan shi zai yi to ya za a yi kenan a wannan lokaci na yi hankalin da za a ce zai yi suka ce in ya girma ya yi in iyayensa ba su yi masa ba to nauyin yana kansa sai suka ce a'a hakki ne na iyayensa su yanka masa dan har ma an ce idan uba wannan wani kauli ne na maganganun malamin fiqh cewa uban ma idan uba bai yi wa ɗansa ba ana jin ma ɗan ba zai cece shi ba in yaya sun zo suna cetan iyayensa da sauransu to zance mafi inganci hakkin uba ne ya yanka wa ɗansa abin suna ba wai wajibin wato shi yaron bane akwai waɗanda suna ganin in ya mace ce ba za a yi mata ba shi ma wannan riwaya ce wacce take bata inganta ba dan annabi ya ce a yi wa ɗa namiji a yi wa ya mace gabaki ɗaya akwai riwaya daga Abu Zinad ya ce al-aqiqatu min amri al-muslimin alladhina kanu yakrahuna tarkahu kun ga harkar suna ɗin nan dabbar suna al'amari ne na musulmi su kuma a dama ba sa son aqi a wata riwayar daga Hasan al-Basri qarara ya fito yace al-aqiqatu anil gulami wajiba yawm sabihi yankan suna yankan abun yanka ga yaro ranar da aka haife shi ranar bakwai wajibi ne kenan abin da nake so ku gane Hasan al-Basri yana daga cikin waɗanda suke ganin wajibcinta amma zancen da yafi inganci mustahabbi ne haka malamai suka faɗa Allah ya musu rahama akwai maganganu da yawa mustahabbi ne ko sunna ce ba dole bane ba in mutum bai yi ba babu komai a kansa duk da cewa wasu suna tsananta magana sun ce ai an ce ma ko bashi ma za ka yi ka je kai bashi kai haƙiƙa za mu zo mu faɗa magana insha Allah ta'ala lokacin kuma ranar bakwai lokacin yanka yaushe za a yanka wa yaro abun suna ranar bakwai in yayi sati kenan ko wannan riwaya ce daga Lays ibn Sa'd to idan ba a samu ba fa yace ba laifi bayan bakwai din ko yaushe aka samu a yanka masa yace ba dole bane a yanka wa ɗa ranar bakwai kada mutum ya gigita kansa wai ranar suna bai samu abinda zai siya ba na dabba ka hakura kurin ka bari bayan wata ɗaya bayan wata biyu bayan an yi albashi ka rufe ido wani ma bai sani ba kawai ka je ka yanke rago ka mika musu a gida tunda ba na riya bane ba dole sai ka fito kofar gida ka nuna an maka suna ku rufa wa kanku asiri wani da wanda abin ya gagara bai yi ba kawai sai je ya je kasuwa ya je sai yana mamma ya ce in baki sun zo da Allah ki dan yayyanka a fili haka dai a ga kin dan bubbuga kashin nan haka a ga kamar abin nan yace daga baya ma yanka yace in za mu bi keke da keke ba fa shari'a ma bata wajabta mu sai nayi ba matar da ita ce a ita gaskiya fa sai an yi Imam Malik yana cewa sunna ce wajiba yajibul amalu biha haka Imam Shafi'i shi ma ya faɗa da Imam Ahmad ibn Hanbal da Isaac ibn Rahuya da Abu Saur da Tabari amma idan Imam Malik da su Imam Ahmad suka ce sunna wajiba a wajensu musamman inda ashabi Malik wani istilahi ne na malamai da ya kamata ku gane in kun ji a malikiya an ce sunna wajiba to abinda ake nufi wato abu ne da ya zo a shari'a an ƙarfafa son a yi shi mustahabbi ne amma an ƙarfafa yanzu kamar harkar aƙiƙa abun suna mustahabbi ne an karfafa ayita kuma ba a so a bari to sai Imam Malik ya ce da ita sunna wajiba min wujubi sunan kamar yanzu misali wankan juma'a a malikiya suna cewa sunna wajiba saboda an so ayi wankan juma'a an karfafa ayi wankan juma'a an kace wanda yayi alwala ya taho juma'a hadisi man tawadda yawmal juma'ati fa biha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu awla ko afdalu wanda yayi wanka to wankan da yafi to wannan mustahabi ne da an so ayi an so kada a kiyin wanka da haka malikiya sai suka ce wankan juma'a sunnatun wajiba sunna ce ta wajibi malaman hadisi su kuma suka zo suka ce ai annabi yayi umarni suka rinja yadda babin umarni din cewa annabi ya ce ai wankan juma'a suka ce wajibi ne haka hakika ma a malikiya suka ce sunna wajiba ce sunna wajiba ne wannan a ra'ayin Imam Malik kenan Allah masa rahama Imam Ahmad aka tambaye shi yace ni dai gaskiya la uhibbu liman amkanahu wa qadara Allah ya uqqa an waladihi wala yada'uhu ni dai bana son wanda Allah ya sa yake da iko ku ji sai ce bana so kaga abun ba wajibi bane kenan ni bana son wanda yake da iko yake da hali ya kiye wa dansa abun yanka bana so yace saboda manzo Allah ya ce anil gulami al gulamu murtahinun bi aqiqatihi ina fata ana fahimta sai magana cin bashi a iya cin bashi a yanka abun yanka na suna arwaito suka ce wani yayi tambaya cikin salaf mutum ne aka masa haihuwa bai da abin da zai yanka aka tambayi Salih yaya kake gani akar makallahu ya iya zuwa ya ci bashi ya sakrid wa ya uqa anhu ya je ya ci bashi ya yankan shi wannan malami ya ce a ni ina ganin gaskiya ya je ya ci bashi ya je idan ya raya sunna annabi ya ce shi a wajensa ka ci bashi ka raya sunna annabi abu ne mai kyau mai tambayin ya ce ko da ya bari sai Allah ya hore masa yace kai ni dai mafi tsananin abin da muka ji akan harkar abin sunan nan manzo Allah yana cewa kullu gulamin rahinatun bi haqiqati yace wa inni la arju an yastaqrida in istaqrada an yaj'al Allah lahu al-khalaf in yaci bashin Allah zai mayar masa bai dai tsananta ba yace aje a ciwo bashin Allah zai mayar wannan ɗaya ne daga cikin maganganu na magabata na kwarai da gaske magabatan kwarai haka suka faɗa wasu malaman kuma suka ce a bata ma taso ba abunnan mustahabi ne ko sunna ne in kana da hali kai in baka da hali ka jira har zuwa lokacin da Allah ya hore ma in ma baka yi ba kwata-kwata ba wai dan kana kyamar sunnar ba to ba laifi kai ba rashi yasa baka yi abun suna ba ba laifi kai ba sai dai ana so kai din dan ka ci gaba da raya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam masu cewa wajibi din ne sun rarraba abun kashi-kashi kamar haka wajibi ne wasu suka ce wajibi ne akan yaron daga dukiyarsa in yaron ya samu kuɗi ko uban yayi masa nan gaba in yayi kuɗi iya biya ka biya ragon da aka yanka maka haka wasu suka faɗa ka wannan sun shaddada kwarai da gaske aidan sun hada mu da aiki ko akan sa ko akan uban sa to me wajibcin wajibi ne biska ce a wajibcin ana nufin wajibi ne akan in mutun namiji ne a yanka masa biyu in mace ce a yanka mata daya ba wai wajibcin sai an yanka abun yankan ko ta yaya ba a wajibi ne namiji biyu mace daya su kuma ta yanda suka kalli abun kenan to sai kuma suka ce to idan ubansa bai masa ba ta fadi ko ko wajibi ne a kansa idan ya balaga to duk sun yi maganganu wasu suka ce in ubanka bai yi maka ba to wallahi sai kai dole ne sai kai wasu suka ce wajibun alal abi shine riwaya daga Imam Ahmad wajibi ne akan uba wasu kuma suka ce wajibun ne fi mali min mali sabi in da yana da kuɗi watakila yana da kuɗi watakila an kawo gara ko an kawo dan gudumowa a yanka a cikin kuɗin sa haka suka faɗa Allah ya musu rahama maganganu dai suna nan da yawa da ƙarshe lokacin da ake so a yanka na yi muku bayani ko dai kwana bakwai akwai riwaya da ta zo daga Nana Aisha ko kwana bakwai ko kwana sha hudu sati biyu ko kuma ma kwana ashirin da ɗaya duk riwaya ta zo kai in ma ya ma wuce haka duk babu laifi magana akan a ci wato a yanka dabban ko kuma ai sadaka da kudin dabbar akwai wannan magana shin ka yanka dabbar ko ko iya kudin ragon da zaka yanka guda biyu din kawai ka bada sadakar abinci wanne yafi duka malamai sun faɗa wasu sun ce a bada kudin sadaka ba sai an yanka ba a huta da sare-saren kashi da waye da sauransu wasu kuma suka ce a'a abin da yafi inganci a yanka dan shine aikin annabi ya tabbatar a yanka ita dabba din a zubar da jini a dan sha kanshin nama kuma su ma talaka sa dan a sa dan mummurza a bakin su da sauransu kuma an so a dafa naman suna ne dafa shi ba wai soyawa ba a dafa shi ba soyawa ba kamar yadda riwaya ta zo daga al-Asram daga Abu Abdullahi yace ana so a dafa shi a yayyanka naman amma kada a sare kashi kowace gabar kashi a yanka ta ta joints dinta wannan wani kauli ne cikin maganganun malamai ina fata ana fahimta na san an hada ku da aiki an ce ku sare kashi akwai riwayoyi da yawa da suka zo akan kar a sare kashin ragon suna suna nan da yawa la yuksaru wato ba a karye kashin sai dai kowanne a yanka shi ta joint din sa maganganu da yawa sun zo na maganganun malamai amma zancen da ya inganta ya halatta a karye kashin dan dukkan riwayoyin da aka kawo na cewa bai halatta a karye kashin ragon suna ba basu inganta ba wanda ya halatta a karye kashin su ne suka inganta babu wani dalili karara da ya tabbata da cewa kada a karya kashin ragon ainihin wato suna amma dai ba a sayar da naman kuma ba a ainihin wato zuwa a ciniki da wanzami ko mahauci akan naman kamar dai hukuncin layya shekarun tafa dabba mai shekara nawa ne ku dauki duk hukuncin layya kai ku dora akan hakika irin dabbar da aka halatta a layya to ita ce aka halatta a hakika ana so a kaurace wa dukkan wato aibubbuka da matsaloli da ba a so a samu a dabbar da aka shar'anta wato a layya ita ma kar ai na yi muku kuma magana akan abin da ya shafi hukuncin raƙumi ko a yanka raƙumi ko kada a yanka an samu riwayoyi gaskiya malamai sun yi sabani shin a maimakon raƙumi din za a maimakon rago za a yanka raƙumi ko ba za a yanka ba Ibn al-Munzir yake cewa an yi sabani shin ya halatta a iya yin aqiqa bi ghairil ghanami an ruwaito daga Anas shi Anas in an masa haihuwa raƙumi yake yankawa Anas dan Malik ya uku an waladihi aljazura Abi Bakarata an haifa masa da Abdurrahman ya yanka masa raƙumi ya ciyar da mutanen Albasra Abi Bakarata yanzu na ce kamar Abubakar ne ce ko Abubakarata nake so in ce a Basra ya ba su suka ci duk da cewa na gaya muku an masa inkari an masa wasu abin nan cewa ai annabi ya ce anil gulabi shatani wa anil jariyati shatun saka ce to ai ba yana nuna wajibi ne dole sai wannan ba so anan dai abin da nake so na gaya muku shine abin da yafi falala shine waɗannan dabbobi rago ko tinkiya wanda yafi falala amma in mutum ya ga yana da wadata zai yanka bujimi sai ya yanka ba laifi kamar yadda zaku ga alayya ma galiban an fi yanka raguna ai ko saboda an ce manzon Allah ya yi layya bi kafshaini amlahaini akranaini mujiaini to sai ga mutane suka fuka karkata rago yafi daraja alayya galiban ana yanka bujima ana yanka raquma to haka a sunan ma wasu malamai sun bada halaccin a iya yanka waɗannan abubuwa gaba ɗaya wannan dai shine a takeice dan abin da na so na dan dora mana a matsayin fa'ida a cikin tsakiyar karatun mu insha Allah sati mai zuwa in mun zo kuma sai mu shiga harkar saka suna da alkunya kuma a musulunci al-asma'u wal kunna wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh